To jama'a barkanku da wuni da kuma zuwa ga shirin sashen Hausa murya Amurka wannan lasariya ta Lahadi akan mitoci 22 da 25 a jamhuriyar Niger ana jin mu ta gidajen radio amfani ne da fara da Nomad da Sarauniya da Dalol da Niya Abunan Kwanni a duniyar gizo kuma a viewhouse.com da sashenhausa.com. To jama'a barkanku kullale ga shirin nauna lokaci Aliyu Mustafa Sokoto ne tare da Juma'a Ali da sauran ma'aikatan mu na sashen Hausa na murya Amurka muke tarbon ku ga shirin yanzu. Bari mu fara da kanin labarin.
Ungiyar Boko Haram ta gabatar da wani sabon faifan bidiyo tana yi wa gwamnatin Najeriya kashedin cewa idan sojoji ba su daina kai mata harahara ba to ba za a samu ƴan matan Chibok da ta sace ba. A birnin New York kuma an harba wani limamin masallacin 'yan Bangladesh da mukarrabin sajiya a safar bayan sallar azahar. Ɗaruruwan 'yan kasar Philippines sun yi zanga-zanga cewa ba su son a mutunta tsohon shugaban kasar marigayi Ferdinand Marcos.
To bayan kun gama jin labaran muna da martani na rundunar sojan Najeriya kan shi wannan sabon faifan bidiyon na 'yan matan Chibok da Boko Haram suka fito da shi.
Amfani da wannan kalmar ne kawai don su tsorata gwamnati da kuma su tsorata kuma wasu masu magana don a ce a'a to don Allah ya yi kokari a sake musu mutane don wani abu.
Sannan za mu ji fasalin wani sabon shirin ba da bashi na gina gidaje da bankin Islama zai bayar a Najeriya.
Ba za a ce don kai ba musulmi bane ba za a baka.
Akwai kuma rahoto kan taimakon da Amurka take santa bayo ita Najeriya din domin ta fada da duniyar gizo.
A abun kunya ne sosai saboda musamman kamar Najeriya waje tafi kasar Kenya yawan jama'a da yawan kasa da ci gaba amma kuma gashi a ce bangaren internet kuma ta shiga gaban mu.
Bayan wannan akwai kuma wasu rahotanni na daban kan matsalolin da aka fara fuskanta a shanin aikin hajjin bana haɗe kuma da labarin wani mukahon da ke horar da zawar wato zawarawa a Abuja.
Na yadda da cewa ba wai na fi kowa ba ne, ba wai ni ce na fi ƙwarewa a komai da kuma ba Allah ne ya zaɓe ni.
Na ce musu su cire mamaki da mukaho zai iya koya mai gani kuma sun cire sun sa ido su ga ikon Allah sannan kuma sun gani sun tabbatar sun koya.
To kamar da aka ji rahotannin suna da yawa sai a dakace su amma sai bayan labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro ga labarin mai karantawa Jummai Ali. Yau Lahadi kungiyar Boko Haram ta fitar da wani sabon faifan bidiyo a shafin Twitter na dandalin yanar gizo da ya nuna wasu daga cikin 'yan matan makarantar garin Chibok da ta sace a shekara ta 2014. Tana kuma ikirarin cewa hare-haren da sojoji suke kaiwa akan sansanonin 'yan Boko Haram din ya kashe wasu 'yan matan. Faifan bidiyon da aka sa a social media ya nuna wasu 'yan mata da lullubi suna zaune a ƙasa yayin da wasu kuma suke tsaye. Har yanzu dai akwai kimanin 'yan mata mai tan da 18 daga cikin mai tan da 76 da ba a gano su ba duk da yunkurin shekaru 2 da gwamnatin Najeriya take yi na gano inda suke domin tacece su. Gabatar da faifan bidiyon shine na baya-bayan nan da shugaban Boko Haram Abubakar Shekau wanda shi ma yake fama da rikicin shugabanci ya gabatar. Idan ba a mance ba a farkon wannan wata na Agusta Abubakar Shekau ya musanta cewa an mai gurbinsa da wani. A faifan bidiyon na minti 11 wani mutum da ya rufe fuskarsa ya ce ya kamata shugabannin Najeriya su san cewa har yanzu yaransu suna hannunsu wato su 'yan Boko Haram ɗin. Ya ƙara da cewa akwai 'yan mata 40 da suka aurar bisa shawarar Allah kuma wasunsu sun mutu a saboda hare-haren da aka kai musu. Faifan bidiyon ya nuna ɗaya daga cikin 'yan matan da aka sace tana roƙon gwamnati da ta sako 'yan yaƙin sa kan da ta kama domin su ma 'yan Boko Haram su sako su. Faifan bidiyon ya yi bayanin cewa idan gwamnati ba ta sako 'yan yaƙin sa kan da ta kama ba to gwamnati da iyayen 'yan matan su san cewa ba za su taɓa gano inda 'yan matan suke ba. An harbe wani limamin musulmi mai suna Imam Maulana Akonjo da wani mukarrabin sa a birnin New York nan Amurka kuma ba a kama wanda ya harbe su ba. 'Yan sanda sun ce jiya Asabar da rana ɗan bindiga ya harbe mazan biyu a kansu. Shaidun gani da ido sun ce ɗan bindiga ya ace daga wurin riƙe da bindigan. Shi wanda aka kashe Imam Maulana Akonji shekarunsa 55, mukarrabinsa kuma Tara Udin shekarunsa 64 ne, kuma an harbe su ne a lokacin da suke barin masallaci bayan sallar azahar. wannan al'amari ya faru ne a harabar masallacin Al-Furqan Jami dake bangaren Gandun Ozon na unguwar Queens. Nan da nan ba a san dalilin da yasa aka kashe limamin da muƙarrabinsa ba. To amma yan kasar Bangladesh dake suke amfani da masallacin sun ce suna son hukumomi su dauki wannan kisa a zaman na tsana. Yau Lahadi, ɗaruruwan mutane suka fito cikin ruwan sama a Manila, babban birnin kasar Philippines, suna zanga-zangar la'anar shirin da shugaban kasar Rodrigo Duterte yake shirin yi na mutunta tsohon shugaban kasar wanda ya yi mulkin kama karya marigayi Ferdinand Marcos ta hanyar yi masa jana'izar girmamawa a kabarin jaruman kasar. Haka kuma an yi zanga-zanga a wasu yankunan kasar. To amma shugaba Duterte ya dage akan cewa watan gobe idan Allah ya kai mu zai sa a fitar da gawar shugaba Marcos daga makarbatar da ke garinsu zuwa kabarin jarumai da ke Manila, babban birnin kasar. Senata Riza Hanveteros, wadda ita ma tana ɗaya daga cikin masu zanga-zanga, ta ce marigayi shugaba Marcos ya shiga tarihi a zaman wanda baya ƙaunar jaruman kasar. Haka kuma akwai 'yan uwan waɗanda aka yi zargin an musguna musu kuma an garkama su a gidan yari a zamanin mulkin tsohon shugaba Ferdinand Marcos. A 1965 aka zaɓi Marcos shugaban ƙasa. A 1986 aka hamɓarar da gwamnatinsa ta hanyar yin bore. Ya yi zaman gudun hijira da iyalinsa a Hawaii nan Amurka har zuwa lokacin da ya mutu a 1989. Daga baya aka mai da gawar sagarinsu kuma aka baje gawar cikin akwatin gawa na gilashi. Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ‘Yan sandan ƙasar Thailand sun ce sun san wanda ya ƙulla maƙarƙashiyar mummunar hare-haren da aka kai. Kuma sun ce sun kama aƙalla mutum guda suna yi masa tambayoyi. Yau Lahadi, muƙaddashin mai magana da yawun 'yan sanda Pierpan Phimwang ya faɗa wa 'yan jarida a birnin Bangkok cewa an samu ci gaba sosai a binciken da ake yi. To amma ya ƙi ya bada wani ƙarin haske. Jami'an ƙasar Thailand suna neman waɗanda ke da alhakin kai hare-haren bama-bamai guda 11 da suka kashe mutane 4 da kuma raunana wasu da dama a garuruwa da dama a ranar Alhamis da daddare da safiyar shekaran jiya Juma'a. An kai hare-haren ne a ranar da sarauniyar Thailand Sirikit take bikin cika shekaru 84 da haihuwa, wanda kuma ranar hutu ce a ƙasar.
To Juma'a ta kawo muku labaran duniya daga Washington. To yanzu sai rahotanninmu, kuma zan fara ne da martanin hukumomin soja a Najeriya kan sabon faifan bidiyon da kungiyar Boko Haram ta fito da shi mai alaka da 'yan matan Chibok da suke cewa jiragen sojan Najeriya sun zo sun kashe su.
Cewar da kungiyar Boko Haram ta yi a sabon faifan bidiyon da ta fitar cewar farmakin da dakarun sojan saman Najeriya ke kai musu a dajin Sambisa ya yi sanadiyar halakar wasu daga cikin 'yan matan Chibok. Shi ya fi jin hankalin mahukunta da masana tsaro a Najeriya. Na nemi jin martanin da hedkwatar tsaron Najeriya za ta mayar akan wannan bidiyo ga kakakinta Brigadier General Rabi Abubakar.
Kuma muna gaya ma duniya baki da cewa maganar cewa ainihin an yi amfani da bagwagwamai an kake su, wannan ina kisan cewa farfaganda ne, domin a hannun ake ciki yanzu muna amfani da abin da ake ce ma institutional equipment, kuna ainihin makamai waɗanda ke da ainihin wanda ke ainihin yi musu jagora zuwa inda ake son su je. To kamar dai kamar yadda muka amfani su a Rifle a Lagos da Ogun a kan wannan 'yan ta'adda kwanaki, kaga ba za a ce wani abu wanda ba a rinsa na ce a wannan target namu ya same su. Kuma haka in ka lura 100% wanda muka yi babban da muka saka a wannan yankin sun fada a inda aka yi ainihin niyyar su ci fada ne.
Tsohon Hausa Aldundunar Sojin Saman Najeriya Air Commander Ahmed Tijjani Babagamawa ya ce a ce sojin sama sun halaka wasu daga cikin 'yan matan Chibok a dajin Sambisa wannan ba gaskiya bane.
A duk lokacin da suka fito da maganganu, za su yi maganganu ne yadda su samu sumfasi na jama'a saboda irin waɗannan abubuwa. To yanzu da suka fito da wannan akan cewa a sojojin sama sun je sun bar mata musu sun kakkashe su da sauransu. Ai idan ka duba su kansu waɗannan matan Boko Haram a guri guda suke, ko da haka wannan maganganu ne na propaganda.
Dr. Bawa Abdullahi Wase da kan yi shiri kan sha'anin tsaro a Najeriya shi ma ya ga wannan sabon faifan video.
Abin da za mu ce a sabon faifai shine babu wani abu wanda ya zama sabo kike fada da abin da su kuma yanzu suke fada. Amma akwai wani abu da ya zama sabo guda ɗaya ne, maganar da za su ce jiragen yaki yake wannan zai iya zama da wuya ya faru a haka. Za su yi amfani da wannan kalmar ne kawai don su tsorata gwamnati ta kuma su tsorata kuma wasu masu magana don a ce a to don Allah ya yi kokari a take musu mutane don wani abu. Amma don matan cikin suna da rai, mu mun san suna da bai.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Ku tausaya ku agaza waɗanda kuka yi garkuwa da ƴan mata. Najeriyar mu ce, kar mu bar ta ta wargaje. Najeriya ƙasar mu ce, mu yi reno saboda ƴan baya. Ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da ƴan mata.
To a gaida Hassan Maina Kaina a Abuja, yanzu kuma sai jihar Kebbi Najeriya, inda babban bankin Islamu na duniya yake shirin ya soma gwada wani shiri na bada bashin gina gidaje masu rahusa.
A ƙarƙashin yarjejeniyar ƙaramar hukumar mulki ta Danko Sagu a jihar Kebbi ita ce za ta samar da fili, yayin da shi kuma babban bankin Islamu na duniya zai giggina gidajen da adadin su ya kai har 600 ta hanyar wata hukuma mai zaman kanta da ake kira Munawwara. Shirin dai wani sashe ne na ayyukan tallafawa al'ummomin ƙasashe masu tasowa da ke da manufar baiwa talaka damar mallakar gidaje cikin sauƙi. Mai nasara Mikailu shine babban jami'in hukumar ta Munawwara, shine kuma ya jagoranci bikin rattaba hannu akan yarjejeniyar a garin Riba, hedkwatar karamar hukumar mulki ta Danko Sagu.
Ainihin wannan program ɗin ana gina gidaje, za ka ga gida mai tsada bai kai miliyan uku, mai sauƙin duka miliyan guda. Ba ruwa, ba a biyan ruwa, ba a ƙara ma kuɗi. Abun nan da ka fara biya tun daga farko shi za ka ci gaba da biya har Allah ya saka ƙarasa biya. Amma dai su World Islamic Bank ba suna ba da wannan don su ci riba ba. Taimako ne kawai suke wa jama'a. Ba za a ce don kai ba musulmi ba ne ba za a baka. Da musulmi da wanda ba musulmi ba duka za a bashi. Shi ne adalci a musulunci.
To ko me ya ja hankalin majalisar karamar hukumar ta Danko Sagu ga wannan shirin na bankin Islama? Tambayar kenan da naiwa shugaban karamar hukumar injiniya Sale Dan Yaro.
Al'amarin gudanar da rayuwa kowa na son sauki, kuma ka san yadda al'amarin gidaje yake a yanzu kuma da gina. Kusan ba za a yi baka kyauta ba ne kawai, amma abinda suke yi kusan abu ne wanda yake idan wani ya ce zai yi wannan ba zai iya ba inda bai da ƙarfi. Amma sai suka samu wani gaba wanda yake ana iya taimaka ma kowa yadda zai onin gidaje. Misali, one bedroom flat din nan da standard ɗin shi idan ma za ka gina shi da facilities ɗin ke ciki sai ka kashe kusan miliyan 2 ko fiye. Sai suka mai da kuɗin nan 900,000, suka ce ya biya cikin shekara 15. In ka buga za ka kusan 3,000 ne. Kaga ko da labor ne 3,000 dai daga farkon wata zuwa ƙarshe zai iya tara wannan, kuma kaga zai iya samun gida kenan.
Garin cewa irin zaman ku Allah ya halicce ku zaune wuri ɗaya da musulmai da waɗanda ba musulmai ba da ma addinan gargajiya, to wannan kuma suna jin cewa kamar zai fito ne daga bankin addinin musulunci, suna wannan fargaba, menene watakila za ka ce da su?
Ka tabbata jin an rigima na addini a ƙasar Zuru? Babu, saboda me? Muna zaune lahiya lo. Abu ne wanda yake yana duban al'umma ne gaba ɗaya a taimaka musu. To wannan abin ba batun wai a ce wai abin gane. Ƙungiya ne na musulmi, in ta zo kuma tana duban kowa ne wanda ke so a bashi. Kuma za a ba kowa da Krista da Musulmi duk wanda yazo za a bashi.
Bankin na Islama na duniya dai ya soma aikin na tallafi ne da gwamnatocin tarayya da wasu jihohi a Najeriya shekaru 2 da suka gabata. To amma wannan ne karon farko da ya soma kulla irin wannan yarjejeniyar da kananan hukumomi. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka daga Sokoto, Najeriya.
Kai da ka gidan haya, waccan ga ta gidan haya, wannan ga shi gidan haya. Duk duka kun ga mu kun haɗe. Kai kana da dangana kila wancan ba da dangana. Gidan nan ba gida bane matsala dai ne gidan haya. Yin kana a gidan haya, matarka ba ta da walwala, 'ya'yanta ba su da walwala, baƙonka ba da walwala in kai magana a ƙadan maka. Gidan nan ba gida bane, matsala dai ne.
Tuma da lagashin kamar tula. To, tunda muna magana taimako, Amurka ta ce so take ta taimaka Najeriya ta bunƙasa hanyoyinta na duniyar gizo na intanet.
Wani dan majalisar dattijan ƙasar Amurka na jam'iyyar Democrat daga jihar Massachusetts, Senator Edward J. Markey, shi ne ya tabbatar da hakan a wajen wani lecture da ya gabatar a birnin Lagos. Senator Markey ya bayyana cewa yanzu haka akwai wani kuduri da ya gabatar a gaban majalisar dokokin ƙasar Amurka wanda zai taimaka wajen bunƙasar harkokin sadarwar intanet ta fuskar tattalin arziki, siyasa, ilimi tsakanin Amurka da Afirka da ma sauran ƙasashen duniya baki ɗaya. Ya ce abin takaici ne yadda ƙasar Kenya ta shige gaban Najeriya wajen yawan masu amfani da intanet, abin da kuma ke ƙara samarwa ƙasar ta Kenya kuɗaɗen shiga.
Bill is something that from my perspective will help to create incentives so that we ensure that we create around the world here in Nigeria for the investment and innovation in internet infrastructure and services.
Senator McCain ya ce fatan wannan kuduri shine na tabbatar da an samu wanzuwar kafofin sadarwar internet cikin sauki ta samar da kayayyakin kimiyya irin su wayoyin fiber da kuma rage kudin internet domin amfanin al'umma. Ita ma a bangaren ta ƴan majalisar wakilai ta jam'iyyar Democrat daga jihar California, Mrs. Karen Bass ta bayyana cewa fatan Amurka shine na ƙara danƙon zumunci tsakanin Amurkan da kuma Afirka ta fuskoki da dama domin ci gaban nahiyar baki ɗaya.
And my big focus on Africa is to continue to move the US relationship with Africa in a different direction, and I'm very excited that under the leadership of President Obama that most certainly has been happening.
Ta bayyana cewa kuma abin alfahari ne cewa hakan ya samu a ƙarƙashin jagorancin gwamnatin shugaban Amurka Barack Obama. To, koya 'yan Najeriya suka ji game da wannan kuduri na ƙasar Amurka na bunƙasa tattalin arziki da zamantakewa da kuma ilimi ta hanyoyin amfani da intanet? Tambayar kenan da nema wani da ya halarci wannan taro mai suna Husaini Lawal daga kwalejin kimiyya da fasaha ta Yaba Tech kenan Lagos.
Gaskiya alhamdulillah na ji daɗi da zuwan shi da kuma wannan kuduri da yake da shi. Abinda muke fata 'yan majalisunmu su diba su gani kuma abu ne wanda ya kamata, musamman a ce wai Najeriya ya kamata a ce muna kasuwanci ta internet, sannan kuma a ce ma ana musayar ilimi da harkar tsaro duk zai iya yiwuwa ta harkar internet din. To, amma kuma sakamakon yanayin yadda ake abun ya ci tura baya yiwuwa. To, muna buƙatar gwamnatin Najeriya da 'yan majalisunmu su diba su gani abinda mutumin nan ya zo ya faɗa ya kamata a ce an yi shi a nan Najeriya.
To, kana ganin kamar bayanin da ya cewa ƙasar Kenya na gaba da Najeriya abun kunya ne?
Abun kunya ne sosai, saboda musamman kamar Najeriya wacce ta fi ƙasar Kenya yawan jama'a da yawan ƙasa da cigaba na musamman tattalin arzikin ƙasa, amma kuma gashi a ce ɓangaren internet kuma ta shiga gaban mu. Wannan wani abun kunya ne, kamar yadda ake ganin Najeriya uwa ce a ƙasashen Afirka. To, ya kamata a ce ta kowane ɓangare ta tsire wa kowace ƙasa.
Babangida Prim, Rai Amurka daga Lagos.
To, gaishe ka Babangida. To, bari mu je Abuja, inda da yawa daga cikin zawarawan da suka samu horaswa a kan sana'o'i iri-iri suke mamakin malamin nasu.
Na yarda da cewa ba wai na fi kowa ba ne, ba wai ni ce na fi ƙwarewa a komai da kuma ba, Allah ne ya zaɓe ni. To, na gode ma Allah, na gode wa shugabannin da suka yi organizing ɗin wannan program ɗin, na gode wa 'yan uwana mata waɗanda suka zaɓe ni a matsayin amirarsu.
Amira ta zawarawan Abuja kenan Khadija Muhammad. Abin da ya fi ɗaukar hankali a taron na tallafa wa zawarawa 150 shi ne babban mai koya musu makaho ne mai suna Nasiru Abdullahi, wanda ɓarin da ya yi a titi a Abuja ya sanya shi farkawa.
To, bayan sai da bread na yi nan ma dai, saboda taspos da wasu abubuwa dai, na daina sai da na koma sai da kifi tarwaɗa duk anan cikin Abuja Zone 2. Na yi ɓarin kifi a tsakiyar titi, motoci suka haɗa goslo, na fahimci dai cewar ma sana'ar kifin ba nawa ba ne. To, shi ne na yanke shawara na tafi makaranta a Lagos, Nigerian Society for the Blind, Oshodi Lagos, inda suke koyar da sana'o'in hannu daban-daban.
shin me koya wa zawarawan ne?
Na koyar da su yanda ake saka wata irin jaka da igiyar shanya. Na biyu sai na koyar da su yanda ake yin soson wanke-wanke. Na uku sai na koyar da su yanda ake sabulu na ruwa. Sai na koyar da su yanda ake aizal abinda ake sawa a bayi. Na biyar sai na koyar da su bath soap, watan irin sabulun nan mai kama da kenu wanda ake wanki da shi. Sannan sai na koyar da su turaren kanshi na daki. Sannan sai na koyar da su abinda ake cema coca oat, kaman kunu ana karyawa da safe. Waɗannan abubuwa takwas kenan na koya musu. Na ce musu su cire mamaki da makaho zai iya koya mai gani, kuma sun cire sun sa ido su ga ikon Allah, sannan kuma sun gani sun tabbatar sun koya.
Alhaji Sa'idu Musa Yalwa shine shugaban kwamitin marayun na Jibius Abuja da ke fatar aurar da zawarawa.
In mace tana buƙatar aure yanzu akwai kayan daki, akalla mace ta sami gado da katifa. Misali wannan shekara 15 ba magana katifa ake auren ta ba, katifan ai ya mutu. Tana neman canjin gado da katifa da kayan daki da za a tallafa mata je gidan miji. Muka ce to gwamnatin Abuja FCT ta shigo ta tallafa mana, ta kawo garajin ta zuba nan. Duk wanda ta nisami aure ta gaya mana, mu ramu kira ta waya ta zo ga gado da katifa ta dauka a ofishin mu dake Bega insha Allah.
Sarkin Hausawan Nyanya Abuja Alhaji Musa Dala na daga manyan baki a taron.
Aiki ne da ya kamata a ce sarakuna su ne a gaba, su ne suke yi aikin su ne. To amma sai aka samu wasu kungiyoyi suke yin wannan al'amari, to mu ma kuma sai muka zo muna goya musu baya, dan wani abu ne wanda yake na daukan dawainiyar mutane da kuma aikin sarautan kenan dama. Saboda haka yanayin da ake ciki yanzu, zawarawa suka yawa da kuma ƴan mata budurwai wanda suke a gidaje, to wani abu ne wanda ya kamata gaskiya a waiwayo a dubu wannan matsala, ita ma matsala ce mai zaman kanta.
Shirin da ya faro daga tallafawa marayu da kayan abinci, sutura da kuɗin makaranta. Nasura da Maili kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru Adamu kai daga Abuja, jama'a kuna fujin rahotannin nan ne suna zo muku takardarsa ga birnin Washington DC, inda muke safiya ce karfe 11 da minti 22 na safe din. To yanzu kuma sai rahotonmu akan wasu matsaloli da aka ce an fara fuskanta a jihar Adamawa yayin da maniyyata suka fara halarmar tafiya ƙasa mai tsarki.
Zuwa magana haji ba abun wasa bane. Kudin nan kusan zance special human being ne, domin Ubangiji ne ya zabe ku. Kar ku dauki kanku abun wasa. Kun je Makka za ku san cewa gwamnatin Adamawa mun shirya muku wajaje wanda kusan duk Najeriya babu jahan da aka shirya wajen sauka a Makka wanda majata ba za su ga wahala ba.
Gwamnan jihar Adamawa kenan Senator Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla, yayin da ke ban kwana ga manyan jihar da suka soma lulawa zuwa ƙasa mai tsarki domin gudanar da aikin hajjin bana. A bana dai kamfanin Flyners shine make jigilar alhazan jihar Adamawa, wanda kawo yanzu kamfanin yayi sau ne biyu aikin jigilan. Da tuni sama da maniyyata 889 ne ma suka isa ƙasa mai tsarki. To sai dai kuma yayin da aka soma aikin jigilar, yanzu aka dai wata matsala ce ma ta kunno, lamarin da ya sa kungiyoyin 'yan agaji da suka saba taimakawa alhazai janyewa biyo baya cin mutuncin da suke zargin a yi musu. Abdullahi Damari da ke cikin shugabannin kungiyar 'yan jarida masu sa ido akan ayyukan haji a Najeriya, wato mai haji, ya kuma nuna takaicinsu ne game da abin da ya faru.
Gaskiya zai kawo cikas a aikin haji na bana, domin mutanenmu nan da suke grassroots suke nan sun fi sanin wayannan ƴan agajin. Mu dauko misali kamar jama'atun Nasu Islam ko Fitiyanu ko Izala, sun fi su mutane me kada shi ƴan agajin ko sun fi sanin me alhazan nan suke so. Idan ka ce ba za ka dauke shi yayi aikin haji nan ba, koko ba za ka ba shi dama yayi mu'amala yayi hurda ya taimaka wa mahajjata nan ba, to automatically kana kikas a wannan aiki na haji. Mutumin da ya zo daga Lagos ko Ogun ko Akure ba zai san ababe da yawa da suke wakana suka koko suka jibanci aikin haji fiye da mutanenmu da suke nan, musamman ma ungiyoyin agajin nan. Saboda haka za a kawo cikas har kai ka a ce wai sun janye. Wannan abun takaici ne, abun lura ne, kuma da wuri-wuri a dauki mataki domin kawo gera a wannan lamarin.
To ko mai sakataren hukumar alhazan jihar Adama Jina Umar Babba ke cewa ne game da wannan takaddama na dakatar da kungiyoyin 'yan agaji?
Wannan magana security ne, ka san matsalan
security da ake fama da shi a nan, nima haka na magana security agents da muka zo muka yi meeting na board sun yi address namu a board, sun ce ga abin da aka ce musu duk yan riagaji za a zo a screening nasu, ba za a bar kowa kai zai sa uniform ya zo ya ce shi dan agaji ba.
Yanzu a yanzu tuni wasu manyata suka fara koka game da halin da suke ciki.
To da ya kamata su dauki mataki ce su gane ce su waye ne suka shigo nan suka dada wannan wajen, su fahimci duk me yake tafiya a tafiyar da mutane amma babu shi. To ka gane gaskiya abun gaskiya ya damu mu sosai gaskiya.
Ibrahim Abdul Aziz, Sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Tuwaga Sheikh Ibrahim, to bari mu kammala rahotanninmu a jihar Ogun.
Rundunar 'yan sanda ta jihar Ogun ta gabatarwa taron 'yan jarida waɗanda ta kama tana zargin su da aikata laifuffuka iri-iri har su 25 a birnin Abeokuta fadar gwamnatin jihar Ogun. Ahmed Ilyasu shine kwamishinan 'yan sanda na jihar Ogun da ya nuna wa manema labarai waɗanda sun ka kama suna zargin su da aikata laifuffuka da sun ka hada da fashi da makami, kisan kai, 'yan kungiyar asiri da wani sojan gona da dai sauransu. Kwamishinan 'yan sandan na jihar Ogun Ahmed Ilyasu ya ce yana baiwa masu aikata laifuffuka da ke lunguna da sakuna kai duk fadin jihar Ogun shawarar da su bar jihar Ogun ko su yaba wa a yazaki saboda ba za su ji dadin zama a jihar Ogun. Kwamishinan 'yan sanda Ahmed Ilyasu ya ce da zaran sun kammala bincike za su gabatar da masu laifin ake zargi a gaban kuliya Mantisabo. Kwamishinan 'yan sandan na jihar Ogun dai ya lashi takobin gamawa da masu aikata laifuffuka a fadin jihar ta Ogun. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Sata ta koma dubaru amma in don a yi sata har a damu kasa kowa ya karbu sai waɗanda ka aikin nan na gwamnati masu yi ni ofin rubutu. Umaru, ya an cewa an mai barayi to hidimar ta adda kwari tare da cica a yan adama. Mai magana banza da wahi.
Madalla, to yanzu mun kawo da za mu kawo muku shirinmu na ƙarshe labaranmu amma a taƙaice.
Yau Lahadi, kungiyar Boko Haram ta fitar da wani sabon faifan bidiyo a shafin Twitter na dandalin yanar gizo da ya nuna wasu daga cikin 'yan matan makarantar garin Chibok da ta sace a shekara ta 2014, tana kuma ikirarin cewa hare-haren da sojoji suke kaiwa a kan sansanonin 'yan Boko Haram ya kashe wasu 'yan matan. Faifan bidiyon da aka sa ya nuna wasu 'yan mata da lullubi suna zaune a yayin da wasu kuma suke tsaye. An harbe wani limamin musulmi mai suna Imam Maulana Akonjo da wani mukarrabin sa a birnin New York nan Amurka, kuma ba a kama wanda ya harbe su ba. 'Yan sanda sun ce jiya Asabar da rana dan bindigan ya harba mazan biyu a kansu. Shaidan gani da ido sun ce dan bindigan ya yace daga wurin rike da bindiga. Shi wanda aka kashe Imam Maulana Akonjo shekarunsa 55, makarrabinsa kuma Tara Udin shekarunsa 64 ne, kuma an harbe su ne a lokacin da suke barin masallaci bayan sallar azahar. Yau Lahadi, ɗaruruwan mutane suka fito cikin ruwan sama a Manila, babban birnin ƙasar Philippines, suna zanga-zangar la'anar shirin da shugaban ƙasar yake shirin yi na mutunta tsohon shugaban ƙasar wanda ya yi mulkin kama karya marigayi Ferdinand Marcos ta hanyar yi masa jana'izar girmamawa.
To madalla, to jama'a, abin da ya sauka kenan a shirye-shirye mu na wannan rana ta Lahadi, wanda kun san yau rana ce da ba ma da shiri na dare, saboda haka daga nan za mu yi muku ban kwana da kuma gode muku da lokacin da kuka ɗauka na sauraron shirye-shiryen mu, da fatar kuma za a ci gaba da sauraron su a madadin dukkan mu a nan sashen Hausa mura Amurka, musamman ita Jummai da wadda ta ba da umarni Tsiyon, Ali Mustapha Sakwato ne a Washington DC.